To assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu tattauna. Ga shimfidar shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai wucewa.
Shugaba Buhari ya kai ziyara Faransa don neman ƙarin haɗin kai ga yaƙi da ta'addanci. Gwamnatin Saudiya ta ce za ta ba ‘yan uwan duk waɗanda ƙungiyar Gini ta rikito a kansu diya ko ihsanin riyal miliyan ɗaya. ‘Yan Najeriya shida ne suka rasa ransu a hatsarin masallacin Kaban hudu daga jihar Gombe. Usman Gurama ne sakataren alhazan.
Ina ƙara miƙa ta'aziyata ga su iyalan waɗannan da suka rasa rayukansu da gwamnan jihar namu mata wanda suka fito daga ƙananan hukumomin Akko da Dukku da kuma Nafaɗa.
Ƙananan ‘yan kasuwar Maraba da Abuja sun buƙaci gwamna Alma Kura ya kawo musu ɗauki, yayin da jami'an tsaro ke fatattaka su daga babban titin Abuja zuwa Kefi. Aliyu Lebura ne sakataren ƙungiyar.
Akwai wanda kaji ne yake soyawa ya kai na 250,000. Sojoji suka zo suka zuba wannan kaji a cikin kwata. Gwamnatin Nasarawa na ita ta zo ta ba mu doka, mai maleji a bayan kwata ɗin nan kafin Allah ya sa ya nema mana waje.
Ana hasashen ‘yan boko za su fi yawa ministocin Buhari fiye da ‘yan siyasa, da yaɗa lauya Femi Falana ka iya zama ministan shari'a. Shi ko Babanga Tukur ya yi ban kwana da siyasa ne bayan cikarsa shekaru 80 a duniya.
Haka dai fa, to yanzu za mu nufa zauren mu na tattaunawa. Yau zauren ya sauka Baucin Yakuba, inda wakilin Abdul Wahab Muhammad zai jagoranci ci gaba da tattaunawar da muke yi kan batun sa-insa tsakanin makiyaya da manoma a arewacin Najeriya. Kar dai in cika ku da surutu ga Abdul Wahab.
To jama'a assalamu alaikum, yau wannan tattaunawar mu zai duba irin zamantakewa ne da ke wanzuwa tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma, don saboda wannan wani bangare ne na wanda yake anjima ana samun wato zama ne dai mai kyau, har ana yin wato karin magana na Hausa ana ce cudenin cude ka zaman manomi da makiyayi. To kuma wani lokaci kamar yanda akan ce harshe da hakuri ma sukan saba, to haka ma wannan zama na manoma da makiyaya ana dan samun kai ruwa rana. To domin saboda mu tattauna wannan al'amari, na gayyato waɗanda yake suke da ruwa da tsaki akan wannan al'amura, wanda suka hada da su kansu manoma da makiyaya da jami'an tsaro, waɗanda yake su suna ganin yanda wannan al'amura ana kawo musu, in ta ɓaci su ne akan tura ma domin saboda su je su kwantar da wannan al'amari. To kafin mu je ko ina, zan so waɗannan mutane su gabatar da kansu. A malam bari in soma da kai, ko da ka gaya mana sunanka?
Sunana Malam Dogara Jirai, a tsohon jami'in ɗan sanda.
To sai wannan malami?
Sunana Ili Idi, ni manomi ne.
Sunana Salisu Abdullahi, ni makiyayi ne.
Sunana Ibrahim Sadin Ibrahim, sunan baba na. Sunana Ibrahim Alhaji Yawo.
Kene wani?
Ni ne Samu Sarkin Shanu Sarkin Fulanin Bauchi.
To Sarkin Shanu Sarkin Fulanin Bauchi, zan fara da kai idan muka duba. Ga dukkan alamu dai kai za mu ce kai ne wanda yake dukkacin shekaru, ko da yake naga ga manomi nan watakila saboda sha'anin noma yana samun abinci sosai, amma kuma ya za ka ce a dangane da tafiyan ku kuma zamantakewanku da manoma?
Da da can tun tashi na san iyayenmu suna zuwa kasan Bauchi, suna koma Kudu, wani lokaci Plateau, wani lokaci Taraba, aje a zauna a dawo, amma mun fi zama dai a Bauchi, amma yanzu haka ina Bauchi. Amma muna ganin dai ainihin zaman mu anan a cikin wannan jiha na jihar Bauchi, to hakan dai irin na da ba shine yanzu ba.
Ta
akwai bambanci. Da Fulani mu suna zuwa su dawo su shekara wuri, bayan su akwai dadi, gaban su akwai wahala.
To kaman wahalan ta in aka duba batun zaman ku da gona, kukan je gonan manoma,
wahalan in sun bullo dai kaji sun ci wannan gonan kaji sun ci wannan gonan wani yayi hakuri wani kuma a neme shi a bashi dan abin da za a bashi amma ba wani tara mai tsanani ba har wanda zai kai ga mutum ya daina zuwa wuri ba to shi dai wannan lokacin to amma in sun fita kowa zai tafi ne in ya tafi kuma bayan shi shine bayan su akwai dadi wato gaban su can suna yawan cin mutane gonaki amma bayan sun
muna cin mutane gonaki
muna cin mutane gonaki ba farkon zuwan mu kenan amma daga bayan mun tashi ana moran bayan mu shine inda muka shekara
to
amma yanzu kuma abin ya rabu
sai ake moran bayan kunnan
ma shekarun ne ake noma ake samun amfani wani kuma zai dubi wannan amfanin da aka samu ya more shi yafi ma wani abin da da ko da an mashi barnan ba zai iya yin hakuri ba to sai kaga in ya kalli wannan wurin yaga akwai abin da yake samu sai ya bar ba komai ma Allah amma mu din nan dai muna gaba irin wannan jahar Bauchi
so yanzu zan so kuma in ji ta bakin shi manomi Malam Ilu to Malam Ilu kaji dai irin shimfiɗa da aka yi da kuma shi sarkin shanun sarkin Fulanin Bauchi ya dan so mu magana gaba akwai dadi baya akwai wuya to baya ne akwai wuya to baya akwai dadi to shin kai yaya zaka fassara mana yanda zamantakewan ku yake tsakanin manomi kai da kuma makiyaya
a gaskiya kamar yanda ya faɗa da sai mu yi amfani da da yanzu dadin ai ainihin wanda suke tsoron Allah su suke kiwo su suke kiwo ba yanzu ba irin na yanzu ba matasa ne suke kiwo wanda banda shaye-shaye banda kide-kide ba abin da suke sa gaba su yi barna ba abin da zai damar da su bane maganan cewa sai an tashi a mori takin to in an ci amfanin gona in babu amfanin gona ya za a yi taki
sun ce suna ba ko na abu
kamar me
kamar dan kudi ko
ba bayan in an tara amfanin gona akan sai da karamar me ga wanda sun yadda za su zanna a gonan wannan kenan
suka shekara kenan
suka shekara ko kuma su yi rani in sun yi rani kaga zaka mori taki barna kam wani zubi inda za su zanna din ba su a barna sai su je na makwabta su yi barna
to barnan nan ya shafi ainihin amfanin gonan ne ko kuma dai ainihin kayan da yake aka shuka ko kafin ma a girbe ne suke yi wa barnan nan
ba abin da ba su yi za su yi a karamin shuka za su yi a lokacin da amfani ya zama amfani ya fara ci ko kuma ya nuna za su yi ba barnan da ba za ba no inta dukka za su yi in ba fulatani ne wanda baya tsoron Allah
da yake yanzu muna da wani matashin manomi wanda yake kuma kace kusan yanzu yara ne matasa yan jin kade-kade da mashashai amma ga dukkan alamu wannan ban san ba dai zan ci ba albasa a bakin ka ba to kaji dai kai matashin manomi ne to me zaka ce
assalamu alaikum mato shi abin da yake tafiya akan harkan bafulatani da manomi dole ya kunne saboda yanzu zamani ya zo jijiya kasa dole bafulatani ya matsi gona ya kiwo manoma sun yawa makiyaya sun yawa kuma yanzu akwai matsalan labi akwai matsalan wajen kiwo yanzu alal misali da maka misali akwai kamar waɗansu shanu da gani a nan kusa da cikin gari gefe-gefen jejin ba wajen kiwo sun dawo nan cikin jiyar ya cika shekara alal misali to ka ga rishin jejin ne
kana nufin cewar keto ai a samar da wani gu wanda yake su shanu za su dinga zuwa suna kiwo
ya su sai ba ya kamata a ce gwamnati ta yi kokari a ware mu makiyaya idan ana son a rubu da wannan damuwa a ware mu makiyaya wajen kiwonsu a ware mu manoma wajen nomansu in ba haka ba saboda yanzu kan da yake maganan zamani yaro kan da yake magana akwai matsalan yaran manoma ma akwai matsalansu tunda wani don yana son shukan gonansa bari iya rige ladi ba, kuma dole shanun nan wani lokacin mutum tsaye da jiki wani lokacin kuma mutum biyu. To ka san yanayin dabba, duk inda kai da dabba daidai, wata ma tsabin ma sabo da barna sai ta shiga jeji ta maki a dufu ma ta sace ka ta shiga gonan mutum, ba za ka ankara ba sai kana cikin dubawa sai ka kawai sanin nan bata nan ta shiga gona. Tun da ka san halinta dole ka je ka shiga ka duba cin gonaki mutane ka je ka rusa, idan mai gona ganka kana jin dai barka, kaga ba dai barka ba, idan wanda zai iya hakuri wani kuma ba zai iya hakuri ba, ka gani? To matsalolin da ake samu kenan, yanzu waje ya kasa, dole gwamnati ta yi kokari a ware wannan abubuwa in ana so a zauna lafiya, duk da dai masu noma suna da hakuri, kuma don ɗaya biyu bai wuce zage ka ba, yace wani kaza 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 ya zage ka, to kai kuma idan kai taurin kai karama kaga dai kai ka masa barna, to idan karama fa kaga ran sai baci kaga ko kai ruwa rana. Saboda haka dole mu makiyaya da manoma dole ya hakuri, kuma su manoma ne masu kafi hakuri, to ban dalili su ake masa barna, ko mu kuma rashin hakurin su da ake gani da suke shiga labi suke shuka akan labi, wannan shine babban shawaran da muke kira muku kuma roƙon gwamnati. The voice of America.
Lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da rashin tsari. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne tsohon gwamnan tsohuwar jihar Kaduna Dattijo Alhaji Lawal Kaita da sakataren kungiyar Kiristan Najeriya Rabaran Dr. Musa Asaki. Ga Dattijo Lawal Kaita.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dan uwana a Najeriya, muna godiya ga Allah mun samu kanmu wannan hali. Wannan canji da muka roƙi Allah shekara ɗaya shekara biyu ko Allah ya kawo mu canjin, ya ka abin nan ke roƙo a yi canjin nan da adalci, a sa adalci, a sa fahimta, a dubi kuma abin da ya kamata a yi. Dukkan mu mun san gwamnatin da ta wuce sun saci kuɗi ba iyaka da adalci, idan ana ba da bayani sai ka yi hankalin kata shi. To an yi banna, an yi banna a don cika bannan nan dole ne a nemo kuɗin nan da aka sace shi ma dole ne a taimaki ƙasar, a taimaki mu, amma duk abin za a yi na so a san yin adalci. Adalci shi ne mafi yawa abin da ka zo ka iske shi za ka bincika, amma ba adalci ba ne ka bincika abin da kai shekara goma ba a zuwa ƙarshe, Allah ba ta mai kawata, amma wanda ka zo ka iske ana yi ka hau ko hanyar ka ne ka bincika adalci, to ko shi ɗin ma sai a sa adalci a wurin mai cika. Na san har na san shekara 30-40 da suka wuce na san mai adalci ne, na san mutumin kirki ne, na san mai gaskiya ne, to ya yi gaskiyan nan da adalci ne a wannan abin da ya sa gaba. Kada ya zaki, kada zaki abin za a yi mutanen nan a yi da adalci da a sasanta a yi adalci, amma duk inda kudin suke ga Allah a matsa masu sun dawo da kudin nan. Amma Allah ya sani yanzu mutanen Najeriya sun kwana kuka da tsananin rashi, babu kudi, ba zai da kudin nan suke ba, an yi zuwa wuri wannan mutane to an zo su a saki mu mutane su saba. Wallahi kullum mu ga ake nan da ina faru gudanar ga mutane babu kuɗi, babu kuɗi, babu kuɗi, babu kuɗi, babu kuɗi, ana wannan kuka. To na roƙon gwamnati hanyar duk za ta bi ta ƙoƙari da Allah ta kawo sauƙin wannan abu. Abin da gwamnatin Buhari ke yanzu kowa na so, kowa na jin daɗi, wanda duk ya zalunci ya yi ɓanna ya sata a kama sai ya kawo kuɗin. Ba za a daure shi ba, ya dawo da kudin ba a ba 'yan Najeriya kudin su. Allah shi wani ta kama mashara ta da mashara, amma rashin kuɗin a ƙasar nan ya fara isa a samu hanyar da za a sassauta. To yanzu shugaban Muhammadu Buhari ya ce cikin September nan zai zama da soci, cikin kwana 12 zai zama da soci in Allah ya yarda. To shi minista president ko gwamnan sanin na ɗa wanda zai iya aiki da shi, wanda zai iya aiki da shi kuma mai gaskiya, to tantance gaskiyan nan na suka bar wanda ya ba controller na customs Ahmed Ali. Kaga dukkan mun san shi, duk wanda san shi ya san mutum turki ne, duk wanda ya san shi ya san amintacce ne, duk wanda ya san shi ya san mai gaskiya ne. Kaga wannan daɗi. To kusan shekaru ana faɗa tsakanin manoma da Fulani masu shaɗu kullu adina aina a yi tarama a ce ana yi zambar ana yi katsina ana yi faɗa tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa ba shi da amfani ko ba ta bakon ƙasa. Wanda ya ka abin da ke roƙo gare ku Allah ku bari, ba shi da amfani ba zai amfana ba kowa komai ba.
Shi ma Rabaran Dr. Asake kiraye cewa a faruga tare a tsayar tare.
Masu sauraron mu musamman a jihar Arewa a nan a Najeriya, ina kawo muku gaisuwa, ina kuma son gabatar da kaina. Ni ne Reverend Dr. Musa Asake, magatakaɗa na jami'an Krista na Najeriya gaba ɗaya, wato CAN. Ina ɗauka wannan lokaci in yi godiya in kuma ja hankalin mutanenmu a nan Arewa da cewa muna wa Allah godiya domin duk yawan hargitsin da muka samu abin ya yi mana sauki. Muna cewa Allah mun gode. Abin da muna roƙo yanzu haka musamman mu yan Najeriya a nan a Arewa, sauran abubuwan da ke a gabanmu yanzu da suke faruwa musamman tashin hankalin da ke akwai tsakanin Fulani da manoma, wannan muna roƙon Allah ya ba mu nasara a kan shi. Ina kuma kira zuwa ga dattawa na kowanne jiha inda abubuwan nan suke faruwa a taimaka a gamu yi zaman lafiya. Gwamnati kuma su mora duk abin da sun iya yi a taimaka. Ba mu da wata kasa sai wannan kasan. Idan muka kashe kanmu ko muka kone wuraren da muke zama, ina za mu koma? Sai ga shi Allah ya mana sabon gwamnati. Ina kira da babban murya da Krista da Musulmi, mu dukufa a sunan yan Najeriya, mu talafi wannan gwamnatin. Mu yi addu'a domin gwamnatin nan domin zaman lafiya ya ci gaba. Yadda hargitsin nan yake ya sa mutane ba su so su zo jari, wato zo su yi investment a nan Arewa, mu ne muna baya. A wannan lokacin muna jira shugaban kasa ya ce za ya ba da sunayen ministocinsa a wannan ƙarshen watan. Mutane sun fara maganganu daban-daban. Abin nan ina cewa tunda shugaban kasa ya dauki lokaci yana duban waɗanda yana so yi aiki tare da su, ya ce yana nema masu gaskiya. Mu yi addu'a Allah ya bashi masu yin gaskiyan. Idan ko suka fara aikin mu goye bayan su, don wani lokaci mutum yakan fara da kyau sai ga gan surutai da suka ya sa mutum ya kauce. To muna addu'a Allah ya bi da shugaban kasa a cikin ba da ministocin nan ya zabi yan Najeriya masu yin gaskiya. Abin da ke wahala mu a Najeriya shine addini. Idan an ba Krista 10 an ba Musulmi 3 yakan tada hankali. Ina addu'a da roƙo zuwa ga shugaban kasa, in an zo ga wannan Rabi'an ayi kokari ayi abin da ba zai kawo mana damuwa ba. Sai gashi maganan corruption da muna fama wanda shugaban kasa ya sa a gaba. Wadansu suna cewa yana yi da sauri da yawa yayi a hankali. Wadansu kuma suna cewa duk waɗanda an kama su da cin kuɗin gwamnati su mai da kuɗin. Ina mai goyon baya da cewa shi corruption cuta ba abin da ya kamata mu goyi baya ba ne. Don haka ina cewa gwamnati duk wanda suka same shi ya kwashi kuɗin gwamnati ba a kan hanya ba, a hukumta shi bisa ga doka. Amma kada a zabi wani a yi mashi hukunci wani kuma da aka sani ya yi ba a yi masa hukunci ba. To addu'a na da kira da nayi ga yan Najeriya, mu daina yin gaba a cikin magana, mu fara suka, mu fara neman dalili tun ba a fara ba.
Jalla annabi wahidu.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.